بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دساك هدوى أولا يمتشي ترى لله دي يومنا ترى قوت رمضان هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم shekara 1446 wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta 2025 mun hadu kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai sunan babban sahabi wato Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu wanda ke nan lamba 21 layin Alhaji Umar Giwa Allah ya kara mishi lafiya da imani da tsawon kwana da ke nan cikin ganin dan bushiya dake Kaduna New Millennium City domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma kamar yadda muka faro wannan kuma shine darasin mu na takwas a cikin littafin Allah za mu tashi aya ne ta 217 sai dai kafin nan ga wata takarda take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan dubun gaisuwa Allah ya kara wa mara lafiya tare da abinsa amin Allah ya kara mana baki daya tambayan takarda cewa take mallam ina son ka tunatar da yan uwa akan zubar da fallan alqur'ani a shara ko a bola wassalam wannan shine likar takardar da aka turo ko shakka babu alqur'ani an riga an san matsayin shi a wurin Allah subhanahu wata'ala da ko matsayin shi a wurin dukkanin mu'mini alqur'ani littafi ne wanda ba a walakanta shi kuma mutun rayuwarsa ta yi albarka ba a walakanta shi ba ma batun a zubar da shi a wurin da yake na gola ko kazanta ba ko karanta shi ake mutun yana surutu yana daga murya to yana rayuwarsa tana cikin hatsari a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda a farkon musulunci idan ana sallah an halasta yin magana ana sallah mutum zai iya yin magana amma daga bisani Allah ta'ala ce wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ta'ala ya umurni da ayi shiru a lokacin da ake karatun alqurani to ina ga a ce kuma mutum ya dauki alqur'anin ya jefar da shi a wurin da yake kazanta ne wannan ku shakka babu kasantarwa ne zuwa ga littafin Allah kuma zai iya jama mutum fushin Allah wannan sakacin galibi ana yin sa a gidaje amma fi yin su a makarantun islamiyya galibi idan ka je makarantun islamiyya ka duba bola idan ba malaman na da kulawa ba sai kaga fallaya alqur'ani yara sun zubar ana jefa su a filin shara wannan zai iya saukar ma al'umma da fushin Allah kwarai da gaske saboda haka kaman yanda mai tambayan yace da Allah a ja hankali ina ga wannan ya isa jan hankali ba abu ne wanda sai an tsawaita magana akan shi ba duk wanda ya san darajar alqur'ani to ya kamata ya fadaka da waɗannan yan takaitattun kalmomi Allah ya sa mu dace mun na cikin aya ta 116 ne ko jiya ba mu gama karkare ta ba lokaci ya mana halinsa da haka zan so alaran ma jibril hamza ya sake karanta ayan sannan insha Allah sai mu shiga aya ta 117 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
mun fassara fadin Allah ta'ala kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaqi ku mu'minai gashi kuwa kuna kinsa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum kuma zai iya yuwa ku ki wani abu alhalin shi alkhairi ne a gare ku wa asa an tuhiwa wa asa an wa asa wanne ne wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ko kuma ta yiwu zai iya yuwa ku ki wani abu ku so wani abu alhalin sharri ne a gare ku wallahu ya'lam Allah kuma Allah shi yake da sani wa antum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ku ba ku sani ba to mun kawo dukkanin abin da malamai suka faɗa dangane da abin da ya shafi jihadi a jiya illa abin da ya saura lokaci ya kure bamu gama faɗi ba shine hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka zo suke magana dangane da falalan yin jihadi din fi sabilillahi hadisi ya tabbata daga Abi Dharr al-Ghifari Allah ya kare daga Abi Dharr yace wani mutum yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'mali afdal wani aiki ne daga cikin ayyuka da mu'mini suke yafi falala yafi girman lada a wurin Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi imanun billahi shine bawaye imani da Allah wannan shine mafi daraja kololuwa na farko wa jihadun fi sabilillahi sannan kuma sai yin jihadi domin daukaka kalman Allah wannan shine aiki na biyu a daraja da matsayi a wurin Allah sai wannan mutum ya saki tambaya sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyu sadaqati afdal wannan naji jihadi aikin jiki ne da gangan jiki ake yin sa to wace sadaka ce wani aiki ne ake sa wace sadaka ce ake da dukiya wanda yafi tsada daraja a wurin Allah yafi ba mutum lada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce anfasuha ita ce sadakar da kai da abu mafi tsada a cikin rayuwanka ka cira abin da kana tsananin son shi kana ganiyan son abin a ranka sai ka mika ma Allah wannan abu to lallai aljanna ta tabbata ga bawa idan yayi wannan aiki domin Allah shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da fadin sa a cikin alqur'ani lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun hadithun kuwaiwaiji ba za ku taba dacewa da hadith da aljanna ba face sai kun ciyar daga abin da kuke so ai ko ma kuna so in ba ku abin da yafi komai ne tunda haka ne to ni ma ku bani abin da yafi daraja a wurin ku ni Allah ba dan za ku iya biya na aljanna ba sai dan in gane ko da gaske ne kuna son mai tsadan da ke wurina akwai Abu Talha sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dukiya yana da wata gona gona ce mai daraja kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa wannan gonan tana burge shi tana bashi sha'awa idan ya fito daga cikin gidansa yakan gangara tana kusa ne da masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam sunan gonan Bayruha yakan shiga gonan ya huta a inwata ya ci ƴaƴan maranta mai dadi ya sha ruwanta wanda bai da zarfi shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam gonan tana burge shi sai da aka saukar da wannan aya Allah ya ce ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da ranku yake so Abu Talha yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai mu ne Allah yake gwada mu yake cewa ba zai ba mu aljanna ba sai mun bashi abin da muke so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai ko yace turka shi ai ko yau Allah zai ga aiki da cikawa yace to ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san gona na bai ruha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a wannan wace irin tambaya ne wane ne bai san wannan gona ba saboda abin da take fitarwa na ƴaƴan marmari ake ci ake sha sananniyan gona a Madina gaba daya sai ce to wallahi na baka ita ij'alha haythu arakallah ka sa ta duk inda Allah ya nuna maka daga yau ba ni ba ta mada aljanna kawai ai malamin almu'minina rijalu shi fa imani in ya samu nan to ya samu wuri ya Allah ka bamu Allah ka bamu Allah ka bamu badan halin mu ba ya Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga ta nan sanya ta duk inda Allah ya nuna maka na bada ta dan abani aljanna dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya maka albarka Allah ya magonanka albarka kana da dangi ƴan uwa na jini in ce yace kwarai da gaske yace je ka raba ma danginka wani fuloti kaza wani hekta kaza inna hasilatun wa sadaqa yace la danka da kane ma na wurin Allah ya samu chas aljannan ta zauna sannan kuma za a baka ladan zumunci marratai ne kenan ninki kan ninki ni'ima kan ni'ima Allah ya annu sallallahu alaihi wasallam haka Abu Talha yake rabe ma ƴan uwansa gonan gaba daya to su sa ba annu sallallahu alaihi wasallam haka suke ba Abu Talha bane kadai Abu Dahda sahaba annu sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da gona makamanciyan wannan shi kuma abin da ya faru wani mutum ne talaka ko gonan marayu ne aka ce gonan marayu ne aka ce na wani talaka ne riwaya biyu ne mutumin da yazo yana kokari shi talakan ko me gonan marayu yana so ya kare gonan kada a samu matsala dukiyar su ta lalace shi kuma gefe akwai wani mutum yana da gona ta ninninka nasa a komai so sai aka samu dabino guda ɗaya na wannan mai kudin da shi ta fito a gonansa kuma ya san ba nashi bane na wannan mai gonan shine da yazo zai zagaye gonan sai ya samu mai gonan yace da shi don Allah ka taimaka min ka siyar min da wannan guda ɗayan ko ka bani sadakan ta tunda kai Allah ya sa kana da su da yawa ina so ne in kare gonan sai yace ba zan yi ba yace to ka saida min tunda ba za ka babba sai yace ba zan saida ba sai yace to ya zan yi yanzu ina so in kare gonan nan gashi da haƙinka a ciki sai yace kai ka san yadda za ka yi ka san wani malam fazzal ghalizal qalb bai da tausayi bai da rahama Allah kar ka samu a cikin su to shine sai wannan bawan Allah sai ya tashi ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga abin da ke tsakani na da wani na ga yanda ne ga yanda ne annabi sallallahu alaihi wasallam na sha gaya muku alƙali ne mai adalci duk yanda kake da shi ba za ka zo ka faɗa mai magana ya hauya zauna ba sai yayi bincike court parties ya ji me ke tafiya ya ba mai gaskiya gaskiyarsa ko ya sulhu idan na sulhu shine ce a kira wannan mutum aka kira shi yace kai maimaita abin da kace mu in kana wannan ba za ka kawo maka gulma ba wallahi ko baka kira ba ka kira hansuri kace wane ya gani tare da wane ne ya zo min da wata magana da nake mamakin a ce kai ka faɗa amma dai wane faɗa ya ji faɗa saboda san matsayin da zan dauka wani ya fara zufa a goshin ya tashi bai sake kawo maka shikenan ka huta baka ji an zage ka ba balle ka ji haushin musulmi wanda ya zage matsalar sa ce ba ta ka to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira shi ya ce maimaita kuma ya maimaita inda ya faɗa sahabi baya karya sai ya ce masa haka aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wancan sai ya ce masa eh gaskiya abin da ya faɗa haka ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi tunda Allah ya baka waɗannan ka bashi wannan tushe ɗayan ne maka alƙawarin falaka nakhlun fil janna Allah zai baka tushen dabino aljanna ku duba maganar za a bashi tushe gidan ba nashi ba ai ba za a bashi dabino a gidan da ba nashi ba ma'ana ka bada kai dan aljanna ne wallahi malam sai ya ce shi fa gaskiya ba zai bada gaban annabin Allah malam yasa in kana da awa kaga wani yazo ya gasa ma bakan magana ko ya zagi wani gaban ka ba kanka ne faro ba kai hakuri kai hakuri kai ta karantar da mutane addini mutane wasu kana ba su magani suna saran ka ne haka suke to amma in kai hakuri zaka ci nasara to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin haka kafin ya bude baki sai Abu Dahda yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni idan na mallaki dabinan nan na ba wannan ni za a ba ni wancan dabinan yace kwarai sai kalle mutumin yace ka san gona na gonan Abu Dahda in aka gama ta da wancan bai da komai ba ma za a kira nashi ko da lambu ba saboda shi hatta gidan da yake zama a cikin gonan take karshen girma da arziki sai yace kwarai na santa yace zaka bani ni a bani ta aljannan kai ka ba wannan bawan Allah ya zagaye gonan shi sai yace eh wato ku gane inda ake neman aljanna da Abu Dahda ya ga dama zai ce ka bar mishi ka zo in baka nawa amma da yaji an ce wancan ce yake bada aljanna sai ya fifita wancan din akan nashi yace to ka zo amshi gidana ka bashi ya zagaye ka yarda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama shaida yace na zama shaida shikenan Abu Dahda ya tashi yana zuwa sai ya tsaya daga bakin gonan kar ku manta na faɗa muku gidansa da yake zama yana cikin gonan ya daga murya ya ce ya ummu Dahda ya ke iyali na mahaifiyar Dahda ɗansa kenan tace labbaika yace fito tace a ya kake daga murya daga waje kai da gidanka abinda ba ɗabi'anka ba sai yace bi'tuhu gidana saida tace la haula wala ta san ba wani gidan
ai in yanzu ne wata sai dai tace kaji mahaukaci kudin pension da garatu kin ba ka da hankali ne dama ni an ce mun ka fara shaye shaye in ba kai sa ba mace sai tace ce ko tace tunda daga ka fara yawo da wani na san an raina mata suna wannan an taba aike na na kai kayan sa sa kayan aure wallahi tallahi malam ni laifi na kawai mota ta ce kuma aboki na ne ban sani ba ban san an kawo kayan ba yace da Allah yana so in je ni yake so in kai kayan nan gidan iyayen shi ni kuma amini na ne ina zan ki ya daraja ni naje na kwashi kaya malam ashe kan uwar gidansa tana gidan ina zuwa aka dinga sauki akwatina aka dinga sauki akwati akwati na karshe dai ni na kama na shiga da shi ina shiga ai malam sai kanwan nan ta koma waya tace kin gane farin ustazin nan ne gemu tana kiran uwar gidan kenan da za a yi mu abokiyar zama tace eh malam Umar kenan tace bakin munafiki fuskan safari zuciyarsa baka mata masu gari manya Allah ya kara muku daraja wallahi tace duk kudin da aka kashe shi ya siyo da kudin shi ni ina da wannan kudin a lokacin ai local champion ne ni wallahi malam dubunnai ne da ni ban mallake su ba a wannan lokacin shikenan akai ta kaza ni na je gidan shi daga wallahi har ba fesu yake fito mana da shi ko ruwan sha bai fito ba iyalansa sukan gaishe ni na jihiru ashe na yi sara da mutum a sama na taka sawun farawo to ummu dahda ba ce wannan ba yace bi tu muna saida tace bi tu huliman wa ka saida ma sai yace Allah Allah ya siya ya ba mu dabino ni da ku a aljanna wallahi budan bakinta sai tace rabihal bai'a ya abad dahda kasuwanci yayi kyau kasuwanci yayi riba kai ka siya mana daraja da rahama wurin Allah to sai tace abinda ta nuna shi nashi ma wasan yara ne yaran shi kanana dabino da ke gidan suka dauka suna ci sai ta karbi dabinon ta aje wanda suke taunawa sai ta sa hannu daga baki ta ciro ta ce tofar kai naka na aljanna mahaifinka ya siya maka ummu dahda aina ga dai dole mu karanta tarihin sabai kawai ba mu da zagi to da shi ake cajin imani insha Allah za mu sa littafi bayan sallah Allah zai taimake mu to shi da Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce anfasuha littafin sadakar da tafi daraja wanda tafi tsada a wurin Allah to shine sai yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abi dhabi kenan ko mutumin da yazo yake tambaya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afara'aita illam ajid to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma ba ni da kudin da zan iya bayarwa sadaka mai tsada shikenan ban da aljanna kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a ba haka abin yake ba fatu'inus sani'a to ka taimaki wani mai aiki kana da dan wani gudunmuwa kaga wani shi shushaina yake na takalmi kace mishi wani in ina ga idan ka samu 30,000 zai isa ka kafa dan wurin shushainan nan ka dan fara ida dan fiyo wata ko leda uku da ka ga 50,000 samu wani wuri ka rabe ka daina yawo a rana kaga ma'aikaci ne kuma ka taimake shi ka daga shi irin wannan taimakon galibi ana mantawa da shi shi yasa nake yawan maimaita shi saboda in ka taimaki mutumin da ke da sana'a ba shi kadai ka taimaka ba ka taimaki wasu a kasan shi wanda baka san su ba wanda baka san su ba shi yasa muke kira ga matasa duk abin da za a yi kai kokari kai abu biyu idan biyun ba su samu ba karka kasa yin daya abu biyu sune ilimi da sana'a saboda duk wanda zai taimake ka a rayuwa taimakon da zai iya dawama to idan kana da ilimi ko kana da sana'a ko dukiya aka baka ta fi wanzuwa ta zauna cikin aminci wasu su amfana to shine yace Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam idan ba ni da abin da zan yi ba yace ka taimaki wani wanda yake aiki wa tasna'u li akhrak sannan kuma ka taimaka kai aiki ga wani wanda ke al akhrak wanda bai da daman yi saboda rauni ko talauci ko kuma tsufa ko makamantansu ko bai da wayau galibi sun ce wanda bai da wayau wanda ake masa dabara kaga kawai ya siyo shaddan da bata wuce a ce yaji 1,350 ba sai ka ji an ce ai mai shagon can ya siyar masa ne akan naira 8,900 wasu na irin wannan dukan hancin sai ka je ka ce malam eh kamar yanzu wani ya fita yi an ce shaddan nan kaza ya siya ce amma kai ai ka san ba haka ake sai da shi ba ya kamata dai ka sai mai ce ai kasuwa ba ta da yawa ba ta da kadan eh amma kuma wannan ai rashin tausayi ne baka tausaya mai ba bai da shi in ka samu mawadaci wannan kai da shi ya rage naku amma wannan da bai da dabara wanda da kirke samun 2500 a wata kila wani ne dan bashi zakka komai nashi ka kwashe ka tatike shi to ka tsaya ka zama wannan mutumin lauya na haƙƙin sa ko wani abu nashi ya fita to irin wannan yana da kyau haka ake yi idan kai wannan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yana fada yace ita na daga cikin mafi girman abin da zaka yi Allah ya soka sai mutum ya ƙara ce da shi afara'aita illam astati' to idan kuma nima kaina ba zan iya ba fa kila nima mabukacin ne ya za a yi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ga wanda dai duk tsiya kam zaka iya shi yace tad'un nas min sharri ka kara mutane daga sharrin ka kakka zama mai yada sharri a cikin mutane ina yan social media a yau ina suke galibi yanzu sun fi kowa samun commission laifi a cikin wannan kawai sai mutum ne malami ma zai wata magana ba fa abin da yake nufi ba sai a yanko alika da hoton wani kawai sai a yada sai fitina sai fitina haka nan za a fallasa wani bari ku je ko mai zunubi ne Allah bai so a fallasa shi ko zunubi mutum ke yi a doran kasa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawl kan fada ba ku duba nan sallallahu alaihi wasallam idan abu iyakan abun duniya ba lahira ba ko wannan abun laifi ne ko wani abu ne wanda yake alaka da al'aura ko makamantansu annabi sallallahu alaihi wasallam yazo kawai sai dai ishara ya misali ya wuce wurin to babu alkhairi a wannan to ko laifi kaga mutum yana yi abu biyu ne akan ka na farko ka nemi hanyar da zaka yi mai nasiha kai da shi kuma dan kai masa nasiha ba sai ka zo kana cewa ai wallahi bai cin mun masa wa'azi da bai shiryu ba to aka yi shirme kuma yanzu shi ya fi ka alkhairi shi da ya shiryu kai kuma da kai ba dan Allah ba kaga an samu matsala na biyu shine kai masa addu'a saboda duk wanda kaga yana saban Allah sai da shedan ya rinjaye akan shi sannan ya saba mu Allah to ka rinka roƙon Allah ya shiryar da mutum fiye da yanda kake roƙa ma kanka domin duk abin da ka roƙa mai kai mala'ika zai roƙa maka to na biyu ko in ce na uku duk mutumin da ya laifi a boye ba a so a fallasa shi kuma shi ma ba a so ya yi laifin a bainan jama'a saboda duk mutumin da zai yi laifi a bainan jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah baya gafarta ma mutum irin wannan laifin dan ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin dukkan al'ummata ta cancanci Allah zai iya mata gafara yafe mata laifin da ta yi amma fa banda wanda yake laifi jama'a suna ganin laifin a sarari yana yin shi a bainar jama'a to ka ganin bayan social media za su sake dawowa duk abin da kai na barna ko na tsaraici ko na zagi ko na fasikanci ko na menene in dai sunan shi barna to Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya maka kai ka cire kanka a list din waɗanda Allah ya ce zai gafarta musu saboda ka bayyana a sarari kaman ka nuna ma Allah ta'ala bai isa ba ya ce kar ayin kai ka ga me zai faru sannan ka nuna ba Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai sai taka maka burki ba dan ya ce kada kai Allah ya tsare mana imanin to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka kare mutane daga sharrin kanka domin idan ka kasance baka curar da mutane fa inna hasadafatun wannan kame wanda kai gabarin cutar da jama'a sadaka Allah zai baka lada tatasaddaqu biha ala nafsika wanda kake makanka wannan sadaka da shi wannan shine hadisi na na farko wanda a ciki kun ga abu na biyu da Allahu sallallahu alaihi wasallam nuna a wannan hadisi daga cikin mafi girman darajar aiki shine jihadi fi sabilillah sai hadisi na biyu hadisin Abu Huraira Allah ya kare da ga Abu Huraira Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi da kunnuwana yana cewa masalul mujahidu fi sabilillah misalin mutumin da ya fita jihadi domin daukaka kallon Allah Allah kuma shine mafi sanin da wanda ya jihadi domin Allah domin ikhlasi a zuciya take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar masalul sa'imul qa'im misalin sa kamar misalin mutumin da ya dauki azumi ne kuma da aka sha ruwa ya dora da sallan dare al-khashi'u wanda yake sallah da nutsuwa da tsoron Allah ar-raki'u as-sajid wanda ya yawaita ruku'u da sujada sannan yace irin nauyin da mujahidi wanda yake jihadi fi sabilillahi yake dauka wani nauyi ne wanda Allah subhanahu wataala yake kare shi da ita sannan yake shigar da shi gidan aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fita jihadi Allah ya daukan makansa alƙawari cewa in har ya mutu a can to shi dan aljanna ne idan kuma ya dawo a raye to Allah zai bashi kariya a sauran rayuwar shi kaga dai ciki lafiya baka lafiya sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma Allah ya ga dama ko ka je jihadin sai ya dawo da kai saliman cikin aminci baka ji ciwo ba kuma gashi ka dawo lafiyan ka lau kuma ka samu lada a wurin Allah aw ghanimatan ko kuma ka dawo da ganima wanda Allah subhanahu wataala zai bayar kun ga wannan shine hadisi na biyu da yake nuna falala da darajar wanda ya jihadi fi sabilillah sai hadisi na uku shi ma daga Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi yace wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala sai ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam allamani amalan ya'dilu aljihad sanar da ni wani aiki wanda idan ne wannan aikin za a bani lada daidai da wanda ya jihadi fi sabilillahi fala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la ajidhu ni kam ban san wannan aikin ba ban san wani aiki da yau in kai wai ladanka zai daidai da wanda ya mutuwa shahada ya jihadi fi sabilillahi ba fala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma'ana kila za ka yi mamakin wannan amsar bari in nuna maka abin da zai sa ka gane haka yace hal tastati'u idha kharaja almujahidu an tadkhula masjidan fataquma wala taftur yace shin zaka iya idan mutum ya fita jihadi yau ya daura sulken yaki ya hau motarsa ko ya hau doki ya fita yana fita kai kuma sai ka fara azumi daga daidai wannan lokacin ya zamto ka zamto kana yin ka shiga masallaci fataquma afwan ba azumi ba yana fita kai kuma ka shiga masallaci fataquma ka dinga yin sallah wala taftur ba za ka gajiya ba ba za ka yanke ba kai ta sallacin da ya fita wata sumu sannan kuma ka daure da yin azumi wala tuftir ba tare da kai bude baki ba ma'ana da an sha ruwa kai bude baki gobe ma ka dora da wani azumin zaka iya kawai abinda zai fitar da kai masallaci shine ka je kai sahur ka dawo ka ci gaba da sallah zaka iya irin wannan da ya faɗi wannan fala sai ce la astati'u zalika wallahi ba zan iya wannan ba Allah ma ya sani sai nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana nuna masa cewa ba zai iya samun ladan wanda yaje jihadi fi sabilillahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yaje jihadi kafansa ce kura saboda kura na kasa da ya taka domin jihadi to alƙawari ne Allah yace wuta ba za ta taba wannan kafan ba ishara ne zuwa ga cewa shi ba zai shiga wuta ba haka ne yace duk wanda ya ga waliyan takobi a saman kansa a filin daga ko ba a kashe shi ba ba shiga wutan jahannam abun fa bai girmama ba Allah ta'ala adali ne Allah ta'ala mai rahama ka duba ka ga kai ne duk wanda yayi maka wani abu wanda ya iya baka kariya musamman abinda an so asalwantar da rayuwanka sai shi ya tsaya me kake jin zaka iya masa in dai kana da karamci ai Allah kadai ya sani to Allah ta'ala fa duk wanda yaje jihadi ya nuna mu Allah ya yadda da mafi tsada abin da ya mallaka ya ba Allah shi to shi yasa Allah shi kuma yake nuna mana cewa ya fi mu karamci hadisi na hudu da zamu amfana da shi karkashin wannan aya shine hadisin da yazo daga Abi Huraira Allah ya kare da a gare shi yace lalle wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marra bi shi'bin fi uyayna ya wuce a wani kwararo ma wani sahabi ya zo cewa a cikin wani kwararo wanda akwai asalin wato ruwa mai daɗin sha a wannan kwararon sai ya fa'ajabahu ibuhu sai wannan asalin marmara da ya tarar a wannan kwararo din na ruwa da ya sha sai ya burge shi ya ji daɗin ruwan ya ji kai irin wannan ruwa ai yana da daɗin sha da ya ji wannan sai ya ce ko ina ma da zan tsaya a wannan kwararo din in nisanci mutane in rayu a nan don in ji daɗin rayuwa nan dan adam yana son hutu da jin daɗi ko ba wanda yake son makansa wahala, Allah ka nisanta mu da wahala duniya da lahira. Amma da yake sahabi ne, kun ji ya ce wani ne daga cikin sahabbai, da yake sahabi ne sai ya ce walan af'al hatta ista'mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace amma ba zan tare a nan in ta jin dadin nan ba har sai na je na nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam, na nemi ya bani umurni shin in zo in tare, idan yace ai ko zan dawo nan in yi zamana. Da yazo ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin halin da ya samu kansa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi la taf'al, kada kai haka, kada ka je ka tare a wannan kwararo, domin ɗayan ku ya tsaya fi sabilillahi yana yaki, shi ya fi masa daraja da matsayi fiye da sallah da zai yi a cikin iyalansa na shekara 60. Wanda ya shekara 60 yana sallah a jam'i, to bai samu lada wanda ya je jihadi sau ɗaya ba. Da na sani da na buga da calculator, amma wani zai iya buga mana. Sallah ta shekara 60 a rana, sallah sau nawa muke yi? 5 raka'a na 17, raka'a 17 ko? Sannan kowace sallah tana da lada in a jam'i ne nawa? 27, idan a Madina ne lada 1000, idan a Makka ne lada 100,000, idan kai sallah ɗaya a Makka kana da ladan wanda yin sallah na shekara 54, sallah ka guda ɗaya. In ka samu sallah sau biyu a haramin Makka, kana da ladan wanda ya shekara 108 yana sallah. Ya Allah ka kai wanda bai taɓa zuwa ba. Ya Allah ka kai wanda bai taɓa zuwa ba. Ya Allah azumi ne a bakin mu, wanda bai taɓa zuwa ba Allah ka azurta shi da halal ya je. Wanda ya taɓa zuwa Allah kai ta kai shi har sai ya mutu yana zuwa. Ku ce amin da ƙarfi mana. Ya zan muku addu'a da azumi a baki na, ku ce amin da ƙarfi, ni kuma na zo na ku ƙasa. Kaga dan adam ku? Dan adam mai wuyan gane hali. Allah ya yafe mun ya yafe muku. Allah ya sa muna cikin wanda Allah yake son su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai kai sallah na shekara 60. Ka ɗauki wannan lada 27 kai so 17. Abinda ya baka sai ka ce nawa ne a shekara? 350 karanci. So 350. In ya baka wannan sai ka ce so 60. In karama waya gare ka za ta nuna ma wani namba ne sai ta sa wani E a gaban shi, kawai ba za ta iya ba. Ma'ana arrow, infinity. Ya tafi ba zai faɗi ba. To shi ne ya ce wannan shi ne ladan da mutum zai samu idan ya zamto cewa ya idan kai jihadi, karka tare a wannan lambu ka zo ka yi jihadi, za ka samu wannan mamakon lada. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara ku ji, ɗayanku ba zai so Allah ya masa gafara ba ne? Shin ɗayanku ba zai so Allah ya shigar da shi aljanna ba? Sai ya ce ukhzu, ku tashi ku yi yaƙi idan ta kama, kar ku ji tsoro. Amma idan za ku yi, kar ku yi na ƙabilanci, kar ku yi na ɓangaranci, ku yi ne fi sabilillahi, ku yi domin ɗaukaka addinin Allah. Man qatala fi sabilillahi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yaƙi domin Allah kuma ya zanto fuwaqa naqatin, wato gwargwadon abin da ke tsakanin shi da a tatsi nonon raƙuma, irin idan an tatsi nonon hantsar raƙuma, ai kaga zai zanto ba abu a ciki, amma zuwa anjima zai sake cika. To in ka duba inda akwai makiya ko Fulani, wadibo ina kake jiya kana taɓa mai unguwa? Baya nan da ya ba mu amsa kila. Lallai idan an tatsi dabba, abinda zai kai zuwa ga har nonanta ya gama ya sake cika, kila awanni ne, kila kwana ɗaya ne, ba mu sani ba. Amma dai makiya za su iya gaya mana. To wanda ya fice jihadi, kila mu ce awa ɗaya ne zai yi, wa iya cewa za a sake tatsanta, kaga nonon ya sake tatsuwa. To ya ce wanda ya jihadi gwargwadon waɗannan awannin ko minti 30 ɗin ko awa uku ko yini ɗaya aka sake samun nono, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat lahul janna, Allah ya tabbatar da shi ɗan aljanna. To kaga abin nema ya samu, dukkan mumini abin da yake so shi ne aljanna. Hadisi na 5 shi ne hadisi na karbo daga Abasa daga Abdurrahman ibn Jibar, Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda kafarsa ta yi ƙura fi sabilillahi, Allah subhanahu wataala ya haramta ma kafarsa cin wuta. Wannan na faɗe shi a baya. Sai na ƙarshe shi ne na 6 hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ƙala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tabaya'tum bil aina, idan kuka koma kuna cin riba, wani nau'i ne na riba idan kuka koma riba ita ce abin da ke gaban ku wa akhadtum aznabal baqa kuka riko da bindin shadu ma'ana kuna riko da bulala kuna zaluntan mutane ahlan wa sahlan wa marhaba kuka koma kuna zalunci kuna bugun jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa raditum bizar'i kuka mai da noma shine kadai abin da kuka sa a gaba wannan ba yana kore ai noma bane ba kuma yana kore ai sana'a bane ai sana'a ai noma arziki a hannun mumini tafi a hannun fasiki saboda zai yi zakka zai yi sadaka addinin sa da al'umman sa za su amfana abin da yake nufi shine kada ku fifita duniya akan lahira wanda yayi wannan wayau bai masa rana ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ayyace abinda ake nufi ai faddaltumud dunya ala al-akhirah kuka fifita duniya akan lahira wa taraktumul jihad kuka bar gogoriyo da jihadi dan doka kalman Allah to Allah ya alƙawari sai ya daura makiyanku akan ku sannan ya saukar muku da kaskanci ma'ana makiya za su rinka rinjaye akan ku wannan yasa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zama su ne mafiya cin halal a doran kasa sai suka zanto su ne mafiya karfin mutane da izza da martaba a ban kasa kuma gurgurdan yanda mutun zai koyi da su gurgurdan yanda shi ma zai samu daraja a wurin Allah sannan a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har kuka yi riko da waɗannan abubuwa da na hana ku lalle Allah zai zara tsoron makiyanku a cikin zukatanku har sai kun koma kun yi riko da addinin ku yanda Allah yake so kuma ya umarni da shi wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud hadisi na 2956 sannan kuma yana cikin silsilar hadisi sahiha na babban malami Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama hadisi na 11 Allah subhanahu wataala ya azurta majalisin mu da turare mai kanshi da bako mai daraja abun kauna a gare mu sannan mai girma a zukatan mu wanda kullum muke fatan Allah ta'ala ya sa aljanna ita ce makoma a gare shi ya karbi ayyukansa ya daukaka darajarsa za ku iya ganin bako na musamman da muka yi wanda yake zauna a dama na wanda shine mafi cancanta ya zauna akan wannan kujera fiye da ni ba bako bane ga dukkanin waɗanda suke sun yi MSS a ƙasar nan malam Isa ga tana biyu ke ku ai dole ka kada kai kaga limamin mu na musamman shugaban mu kuma malamin mu ƴan uwa a tare da mu Allah ya azurta mu da zuwan Dr. Abubakar Abdullahi Al-Ina ai ya fi karfin wannan sai dai nan yanzu za a yi juyin hali yanzu nan a tare da mu akwai Dr. Abubakar Abdullahi Lamido tsakani da Allah da abin da ke raina ya zo min yanzu da ne bayanin waye shi kafin ya shigo to amma dai duk abin da nake masa fata a raina ya Allah ya bashi fiye da haka duk da haka fadin matsayin mai matsayi ba aibi bane Malam Abubakar Lamido yayan mu ne malamin mu ne tun muna jami'an Bayero da ke Kano suna gaban mu su suka rike MSS bayan sun tafi suka mika mana Malam Isa ka tuna ko yawwa Malam Jafar Mahmud Adam malamin mu ne wanda muke da kusanci sosai da shi kuma su Malam Abubakar suna gaban mu a tarayya da su daga cikin alkhairansa da Allah ba zai taba shafe masa a doran kasa ba insha Allah shine samar da Qur'ani ko Qur'ani a turance shi duka ne to yawwa Qur'ani Gustatus Forum wata forum ne ta mahaddatan Qur'ani da aka rinka samarwa a Jami'ar Bayero tsakanin shekara 2000 ina ga zuwa 2001 ne ko shi ko 99 2000 ne yawa 2001 2002 wannan forum din an same ta ne karkashin shawara da tattauna da Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda aka yi a gidansa ya ba mu shawara aka yi tsab malam shi ya kirkiro wannan forum din gashi a dama da tunaninsa ne da shi da malam malam Abdulmalik Abdul ko Imam Jobu da shi Abdullahi Umma Mox na El Mox sai afwan malam Abubakar takwaranta so a wannan lokaci su suka samar da wannan forum wanda sanadiyan ta dalibai suna jami'a amma suka rinka haddace alqur'ani sannan su suka samar da wani committee da suka tafi suka bar mana sunan shi Mugeko wani committee ne da ake hana fasikanci a jami'a sai a hada aure a maimakon sa dan haka an hada yawa kaji ta zuru ba wannan committee ya ci nasarori da yawa bayan kammala wannan malam Abdullah shine chairman na Gombe State Zakat and Waqf Foundation shine chairman na zakat da waqafi sannan ko bugu da kari ga ofishin shi ga fadan mai martaban sarki shi yasa ko zan je ofishin shi sai ni alola ne raka'a biyu dan haka malam shine chairman yanzu haka na zakat da waqafi na jahar Gombe shekarun da nayi shekaran da nayi tafsiri a jahar Gombe yana daga cikin wanda suka bar mun tasirin da hakun mutu ba zan manta ba dama can ni yaya ne a wuri na gaskiya kuma ina mai kallon malami na ne Allah shaida ne saboda rayuwa na da shi rayuwa ce wanda ta wuce sanayya kadai cudanyen ya kai ga gaskiya ta fi alaka ma ta jini a takaice kenan saboda haka na ci na sha a gidan shi Alhaji Adamu ba kai ka fara ciyar da mu iftar ba Malam Abdullahi mun ci mun yi nat kuma daga cikin abin da Malam Abubakar Abdullahi ya fi kauna a rayuwarsa shine ilimi shine ilimi kuma Allah ya bashi alhamdulillah ya bani kyautar littattafai har yanzu suna nan ina karanta su ko bai gushe ina bani ba yau ma na san ya zo da wasu zai bani za ku ce na gaya mu to wannan shine na farko sannan na biyu har wa yau senior lecturer ne shi har yanzu a Bayero University ya gama a nan ya tafi Gombe kuma ya sake komawa jami'ar Bayero yanzu haka lecturer ne shi a wannan university din sannan inda din muka fi sanin sa ita ce MSS gidan gwagwarmaya malam ya rike yayi former national president na MSS gaba daya na zone A ake cewa ko zone 1 ce
national
gaba dayan ta malam shi ya rike wannan matsayi din da wannan kadai bayan kasancewar sa mahaddaci alqur'ani wanda a ƙarshe dole za mu roki alfarma ya karanta mana littafin Allah kafin ya tashi anan saboda haka kyamarar mu ku shirya za ku bude mana fayil din Qur'ani yan uwa muna da sauran mintuna da suka yi mana saura wanda suke basu gaza 15 zuwa 20 ba zan ba malami na kuma yayana malam Abubakar Abdullahi Lamido wannan dama mu ji abin da ya zo mana da shi daga jahar Gombe wanda na tabbatar insha Allah ta'ala za mu amfana da shi ba tare da mun cuce ba malam muna ma marhaba da zuwa Mus'ab bin Umayr sannan kuma muna roƙon alfarma ka dawo wannan kujera dai ita ce mafi dacewa da kai in ma ta kama alaran manci da ba kai hafizi ne kai da kanka ya sheka Allah bismillah
ya wa tuya zauna yawa mai kin yana yi mana shiru wannan abone ya kudu wannan ma wannan za ka ce ahlan wa sahlan shaykh Allah wa marhaban
mun so da juma'a ya zo da ya mana kudu ba
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
idan Allah ya jarrabe ka ka kawo ziyara wajen malami wanda Allah ya wasara ka shikenan sai zo sai yayi awoyi yana lalace a kanka yana fadin abu guda ɗaya ne amma yana ta busarra shi yana fada dashi yana yin wasanin sama da wasanin kasa ba tare da dalili ba to inda wanda ba mai zalaka bane to zai zama cikin aladina la ya takamba muna ba sa kama ba ko amma shi ba a cikin su yake Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun wa bihi sharra ma la ya'lamun wa la tu'aqibni bima yadhunnun amin Malam Umar kamar yanda ya tafadi gaskiyan al'amari duk abin da ya fada akan kai na kun yadda da shi kun yadda yawa ya faɗa muku cewa ya yadda ne don haka ni fika ne a wajen sa ko to duk abin da ya faɗa in dai kun yadda da shi cewa ni in na faɗa daidai ne na karɓa to abin da ya faɗa sabanin haka za ku dauka sai ku dora masa ina ba ta kun fahimta in ba ku yadda ba ku yadda da shi eh
mun san yanzu muna zamanin kare isnadi da gaskiya da hadisi ne ko a gaba dole sai an zama yabul a san ina ne ake karba ina ne ba haka Allah ya samu dace amin yin rayuwa mai dadi a jami'a kamar yadda an yi ambata a lokacin da muke bayar university Kano za a tashi alhamdulillah a je karatu wuri kaza a je a saurari lecture wuri kaza a je a ji nasiha a wuri kaza a yi aiki kaza na addini alhamdulillah abinda zai baka sha'awa shine shekara 20 da wani abu bayan wannan ga mutane dan uwa sun ci gaba da wannan aikin akai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko cikin wato mutum bakwai kuma da yadda ingantaccen hadisi wadanda Imam Bukhari da Muslim wato mutane bakwai wadanda za su zama a karkashin inuwar al'arshin Ubangiji yawma la zilla illa zilla cikin su akwai shabun na shafi ibadatin Allah matashi wanda ya gudanar da rayuwarsa ya taso ya tafiyar da samartakansa gaba daya wajen bautan Allah ta'ala ina ka fito Qur'ani ina ka tafi ina ka rusa karatu al-Qur'ani har zuwa yanzu nan duk inda ka ga Malam Umar to ka gan shi ne a wajen aikin addini wannan abun sha'awa ne abun farin ciki abun jin daɗi muna fata Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su gudanar da rayuwarsu gaba ɗaya cikin addini kuma su mutu cikin harkar addini wala tamutunna illa wa antum muslimun babban abin da dan adam yake bukata duk abin da zaka samu a duniya idan mutum ya zama bai samu addini ba yayi asara a duniya ko mai hikima na Hausa malam Salihu abin da ya fara ko yace mu dai ilimi muka tambaya ko a London ko a Arabia sai yace ilimi mai amfani duka inda addinin ka ya rataya sai yace shine mahallin shahidi yace in fa addini ya raunana babu alkhairi nan duniya akwai mutumin da zaka ganshi duk lokacin da ka ganshi yana tunani tunanin duniya yake duk lokacin da ka ga yana jijiyan wuya akan duniya yake duk lokacin da ka ganshi yana zance yana zalaka akan gyara duniya yake duk lokacin da kaga ka juya kaga jiki kaga zufa na zufa da zufa a cikin sa ko ga ganshi ya gaji duniya ce ta gajiyar da shi in kaga yana fada in kaga yana himma in kaga yana kwazo duniya ce abunayya inna minar rijali bahimatan fi suratir rajulis sami'il mubsir fatilun bi kulli musibatin fi malihi wa idha usiba bi dinihi lam yashku ne hikima yake cewa abunayya yace ya kai dana ka sani inna minar rijali bahimatan cikin mutane akwai dabbobi akwai wadanda kana ganin su ne kamar mutane amma dabbobi ne fi suratir rajulis sami'il mubsir suke cikin sifan mutum in ka duba idanunsa na mutum in ka duba kunnuwansa irin na mutane in ka ga sifan wani mai hikima ta Hausa ma yake cewa ka samu mutum kamar kami ne ko hannu na mutum idanun mutum sai ka duba cikin zuciya ta sa sai ka ga kon makura da shi to haka ne yace fi suratir rajulis sami'il mubsir gaji ga gani kamar na mutane amma yace fatinun bi kulli musibatin fi malihi in dai kan abin da ya shafi harkar wata musiba calamity da zai shafi dukiyarsa ne in kan abin da ya shafi rayuwarsa ta duniya ne fatinun a fadake yake mai basira ne mai wayo ne mai himma mai kasarkasar mai fada mai naci mai dakiya yace wa idha usiba bi dinihi lam yashkuri yace amma fa in abin da zai shafi addininsa ne bai dame shi akwai irin waɗannan mutane ko ba haka ma baru dinika tarda an tujannisahu wa inna thawbaka maghsulun min al-janas tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri al-yabs yace me damuwarka ne me matsalarka ma baru dinika me matsalarka da addininka tarda an tujannisahu addinika kazantar da shi ka sashi yayi dauda ma'ana baka damu da shi ba kana rayuwa cikin jahilci baka damu da addini ba ruwanka wa inna thawbaka maghsulun min al-janas amma tubabinka ka tsaftace shi addininka ka bar shi da kasanta in an zagi musulunci bai dame ka ba in ana jin ana kiristantar da wasu a ƙauyen gefen garin ku ba ruwanka ba ka cikin waɗanda za su yi tunanin ya za a yi aje a magance in ana bata musulunci a social media ba ruwanka da kasa hannunka kai rubutu ka kare musulunci ka yarda musulunci ya dauda amma tufafinka idan ka zo majalisa sai ka tabbatar kujera an kade ta sannan ka fito da hankaci ka shinfada ka kade kuma ka zauna ko ba haka ba eh yace to wannan haka wasu to kaga kenan in mutum ba a cikin wancan yake ba tunaninsa addini dole kuma sama muna fata Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu damuwa da addini ka daga ido kaga matasa a cikin masallaci lokacin da ake karatu ake tafsirin alqur'ani mai girma a watan ramadana watan alqur'ani شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سنة تبقى سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم شي دراسة القرآن أتكي وطن رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يكي شيد ولائك جبري كوة لدري ومعنى رمضان الله صلى الله عليه وسلم يكسن شي كوة لدري ملائك جبري لنا سنة سنة كراتون القرآن سنة يم دراسة القرآن تاريخ daka wannan sunnar ka samu kanka cikin masu kiyaye ta ko ba karamin abu wani sai ba muna fata Allah ta'ala ya samu cikin masu cin mudin wannan wata na Ramadana Allah ta'ala ya samu cikin wadanda in mun dau darasin zamu yi tazarce da darasin wato Ramadan wata ne da za a zo ka dauke shi a matsayin jami'a wanda zaka shiga sai kai digiri kai digiri a takawa la'allakum tattaquna ko kai digiri a karatul alqur'ani shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas kai digiri a azumi ko wa man shahida minkum ash-shahra falyasum kai digiri a kyauta da sadaka wa kana azwada ma yakunu fi ramadan ko ba haka ba kai digiri a qiyamul layli man saman qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kai digiri ayin azumi man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kai digiri kuma a wato arhama da tausayi ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace watan rahama ne kuma ka zama kai digiri a yafiya ko maghfira tunda kai ma kana neman gafarar ubangiji kai digiri a abubuwan alkhairi masu yawa dukkan ayyukan aikin alkhairi don ka samu wannan digirin kuma kar ka bari ka rasa kwalin digirin bayan watan Ramadan ta dace. Ko ba haka ba? Ka rike digirin ka. Ka zama mutum mai alaka da Alkur'ani, mai karatu Alkur'ani. Kar ka zama cikin waɗanda suke mancewa da Alkur'ani. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Kar ka zama cikin waɗanda suke hijiran Alkur'ani. Idan watan Ramadan ta wuce shikenan ka daga ka rufe alqur'ani shikenan in ta har karshen kawaidi ko daga kai da qur'ani kuma sai ba kar ka zama cikin wadanda aka zo aka aje wa kyautan kudi a cikin qur'anin sa ko tun ranan sallah bayan shekara aka zo aka saki samun kudin suna nan ko saboda me saboda baya bude qur'ani bare ya samu ka zama mai alaka da alqur'ani shi alqur'ani shine wato abin da zai baka nutsuwa a rayuwarka ya baka seti a kwakwalwarka yami ya sa rayuwarka ta zama mai ma'ana in kana da alaka da alqur'ani amma in ka kaucewa alqur'ani to za ka samu matsala alakar da kuma ya kamata mu yi da alqur'ani kamar da imamu ibn qayyim ya faɗi a littafin sa al-qawaid ko na farko ka koyi karatun alqur'ani ka san ma'anonin alqur'ani shine yanzu abin da kai kana sauraro ka ji ma'anar alqur'ani sannan kai aiki da abin da ka koya na karatun na alqur'ani kai zama kullun kana reflecting akan abin da ka koya kana yin aiki na kwatanta aiki da shi sannan bayan wannan kai kokarin isar da sabon alqur'ani da sauran abubuwa da suke da wato malami suka ambata waɗanda sai ka yi su kafin ka zama baka cikin waɗanda suka kaurace wa alqur'ani mai girma shi alqur'ani shine gatan mu shine gatan duk wani musulmi domin a cikin sa ake samun shari'a shari'a dalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin to me muke bukata kuma dama a cikin alqur'anin kullum Allah ta'ala ya samu kullum akalla dole sau 17 muna addu'a muna roƙon Allah ya bamu shari'a ihdinas siratal mustaqim to wannan shari'ar tana cikin alqur'ani to kaga in baka zo kai kokarin sanin ma'anar alqur'ani to kana da matsala da kai ya zama mullizinci wannan har bayan watan Ramadan ya zama wannan watan zai mana training sai ya zama wato mun shigo watan da ake mana induction ko na yin alaka da alqur'ani sai wannan alaka ta zama permanent and professional kullun ya zama kana karanta alqur'ani girma kana kokarin sanin ma'anarsa muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaka ba zan tsawaita ba. Allah ta'ala ya sa albarka a wannan wato karatu da ake yi. Allah ta'ala ya sanya mana albarka gaba ɗaya a rayuwar mu. Shi malam da yake kokarin karantarwa ya bar mu ta harkar wato ƴan boko, to muna fata Allah ta'ala ya karfafa masa. Ko ba haka ba. Ya manta ya gaya muku ne kasurgumin ɗan boko. Amma ɗan boko da dai yake sauraron malamai yake kokari ya zama musulmin boko yake. Ko ka san ƴan boko yan kasima yan kasimuna ila aqsam.
Yawwa.
Eh yan kasimu ɗan boko ila ismaini ko kuma aqsamin adida. Akwai dan makarantan boko ko ba karatu ba sallah sai yawa zaki ko yawa akwai kuma dan makaranta mai boko ga karatu ga sallah ga yawan ga yawan kaunar malam ko ba haka ba yawa to dan abun ya tafi
bai kare ba
to muna cikin wadanda muna son zama da malamai mu ji daga gare su wannan kuma shine abin da kake bukata matsayin ka na musulmi kullum ka dinga sauraron malamai saboda ka kauce wa bata ka tabbata akan shiriya. Allah ta'ala ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa salla. Kafin mu amsa sallama baka karanta mana littafi Allah.
Idan mutun ya wuce komai ba sha ruwa ba.
An fi samun dogon numfashi ba karewan majji. Jama'a zan so mu saurari littafin Allah daga bakin shi ko kadan. Insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
جزاك الله خيرا الله تعالى يسا وأن كلمومي دمالا يكرنت الدمو يزمتو ساك مقنص جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر Allah ya maida malam gidansa lafiya. Allah ya nuna mana shi bayan sallah ya zo mana muhadara da hutuba. Insha Allah Kaduna garin sa ne. Shi ba bako bane a jahar Kaduna. Da haka insha Allah muna fatan a bisa karamcin sa ba da juma'a ba bayan sallah insha Allah ku zamu same shi a matsayin bakon mu a wannan masallaci bi idnillahi ta'ala. Malamai Allah ya sada ka da dukkan abin da kake fata na alkhairi. Ya kara ma baba lafiya da tsawon kwana. Ya sa gama da duniya lafiya ya tsare mana kai da duk abin da yake tsara salihan bayan sa da kwarai da shi mun gode da wannan karamci da malaye mana kwarai da gaske saboda mamaya na ma yake bari a san din san zai zo to sai Allah ya sa kuma na sani kafin lokaci ni ma kuma sai ne shirin zuwan shi to saboda haka mun gode Allah ya saka malam da alkhairi a kafin mu rufe muna neman taimako na masallaci da muka sha fada muna so mu gina masallacin mata da bayika a wannan masallaci musamman saboda itikafi da samar da inda mata za su rinka yin sallah a wata gurin Allah ta zo bayan mun tashi karatu da mata da safiya Al-Faruq Anek a can ta zo ta same ni ta ba mu kyautan bulo guda 100 wanda kuma yanzu haka ga suna an shigo da su masallacin nan so da haka muna roƙo Allah ta'ala ita ma ya gina mata gida aljanna ya yawaita mana irin su kofar ma buɗe take ko kuɗi ko kayan aiki a taimaka a kawo saboda mu yi aiki akan lokacin da ya kamata za mu faɗi account number ɗin mu kamar yanda muka saba sunan account din shine Mus'ab bin Umair Islamic Center ko sannan banki Jaiz Bank ne account number din kuma shine 00188544493 wannan shine Alhaji Adamu na kusa da cewa shine na masallaci sai kuma na marayu da muke faɗa shi ma na Mu'adh bin Jabal shine 00262649444 shi kuma Stanbic IBTC sunan accountin kuma Mu'adh bin Jabal Foundation Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah kuma ya hada fuskokin mu da rahama Allah mai da malam gida lafiya kamar da yake cikin aminci a madadin dukkan ƴan uwa da al'umma na wannan masallaci da wannan anguwa muna ma fata alkhairi ko muna godiya ta musamman wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله